بسم الله الرحمن الرحيم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فقرأه وقال يعود أحدكم بأحدكم إلى جمرة من نار يجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن hadithi na takwas a cikin wannan babi na umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki. An amso wannan hadithi daga Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdullahi dan Abbas ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ga zobe na dinari fi yadi rajulin a cikin yatsar hannun wani mutum. Wani mutum yana sanye da shi a yatsar shi. Fanaza'ahu, sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya cire wannan zobe daga jikin hannun shi wannan mutumin da ya ga wannan zobe a hannunsa. Fadarahu, ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya wurgi da shi. Ya jefar da shi. Wa qal, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ya ce ya'midu ahadukum ila jamratin min narin, wato ɗayanku zai dinga nufi zuwa ga garwashi na wuta. Fa yaj'aluha fi yadihi, ya saka wannan garwashi na wutar a cikin hannunsa. Fa qila lirrajuli ba'da ma dhahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai aka faɗa ga wannan mutumin bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiri, aka ce da shi khudh khatamaka intafi bihi, aka ce bawan Allah ɗauki zinarin nan naka, ɗauki zoban nan naka na zinari, ka tafi ka yi amfaninka da shi, wato in ma ka je ka sayar da shi, in ma ka je ka baiwa wanda yake ya halitta ya amfani da shi. Qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan bawon Allah yace a'a, ina rantsuwa da Allah bazan doki ba wannan zobe na wa har abada, tunda dai ma'aiki alaihi salatu wassalam shine ya cire shi daga hannuna yayi wurgi da shi, to na kare da shi ne ma. Wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas a cikin sahihain, al-imamu al-sheikh Yahya ibn Abdul Aziz al-Yahya, Allah ta'ala ya kara mai lafiya, wato ya kawo shi a ƙarƙashin hadisin Abu Huraira. Abu Huraira ya ce na annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama al-khatam al-dhahabi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da yin amfani da zobe na dinari. To kuma a ƙarƙashinsa sai ya kawo wali muslimin min hadith bin Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin. To wannan yake nuni akan cewa haramu ne wato mazajen wannan al'umma su yi amfani da abin da ya shafi dinari wajen tufafi ko wajen sawa a jiki da sauransu. Saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda yake cikin sunan na Abi Dawud, hadithin Ali ibn Abi Talib ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimali fa qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya ɗauki wani kaso na alharini sai ya ajje shi a ɓangaren shi na dama, ya ɗauki wani kaso na dinari sai ya ajje shi a ɓangaren shi na hagu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haƙiƙa waɗannan guda biyun yin amfani da su haramu ne ga mazajen wannan al'ummar tawa, amma ya halitta matan wannan al'ummar su yi amfani da su. Sannan kuma ya tabbata cikin musnad na al'imamu Ahmad hadithin Abu Umama al-Bahili, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas hariran wala zahaban, dukkan wanda ya kasance ya bada gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe, kada ya kuskure ya saka alharini wato a jikinsa, hakanan kuma kada ya kuskure ya yi amfani da dinari bangaren abin da ya shafi ado da sauransu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da al-Imamu Ahmad ya rawaito sa, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man labisa al-harira min ummati famata wa huwa yalbasuhu harrama Allah alaihi harira al-janna wa man labisa adh-dhahaba min ummati famata wa huwa yalbasuhu harrama Allah alaihi dhahaba al-janna. Manzon Allah ya ce dukkan wanda ya sanya tufafi na al-harini daga cikin mazajen wannan al'ummatawa kuma har ya mutu yana sanya shi, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai haramta mai saka tufafi na alharini a cikin aljanna. Ko da ya shiga aljannar, to shi ba za a bashi damar ya more ba wajen saka tufafi na alharini. Hakanan dukkan wanda ya amfani da tufafi wanda aka saka mai zinari a jiki ko aka mai wato azurfa ko aka saka mai wato zobe na zinari a ciki a wannan gida na duniya kuma ya mutu yana sawa bai tuba ba, to Allah subhanahu wa ta'ala zai haramta mai wato sanya zinari na aljanna. To wannan hadisi da waɗanda suke kama da shi suna bayani akan haramcin saka tufafi, saka wato zinari mutum ya ado da shi daga cikin mazajen wannan al'umma. Amma ya halitta mace idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi, ya halitta ya wa matar shi irin waɗannan abubuwan, ya halitta ya wa mamar shi irin waɗannan abubuwan, saboda mata ya halitta su yi amfani da alharini, ya halitta su yi amfani da dinari, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aw man yunashshu fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubinin, wato yana bayani akan abin da ya shafi mata. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga wannan zobe na dinari a hannun shi wannan sahabi nashi kai tsaye sai ya cire shi ya wurgar da shi, kaga wannan shine fihi inkarul munkar bil yadi, wato musan abin da bai dace ba, abin da kaga ya saba wa addini na musulunci ka kyamace shi kai musan shi da hannunka, saboda yana da iko akan yi haka nan din. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, to yana da iko akan yayi wannan muso din wato da hannunsa. Da yace kuma ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi, ya amidu ma'ana ya kasidu ahadukum, kowane daya daga cikin ku zai yi nifi, dayan ku zai dinga yin nifi ila jamratin zuwa ga garwashi na wuta, fayaj'aluha fi yadihi, ya dinga saka shi a cikin hannunsa. Wato wannan yana nuni akan cewa ashe yin amfani da zinari mutum ya saka, to yana saka wa kan shi garwashi ne na jahannam. To bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shiri da ya cire wannan zobe daga hannun wannan sahabi nashi ya wurgi da shi, to sai aka ce wa wannan mutumin, aka ce da shi, je ka dauki zinarinka, dauki zobenka na zinari ka yi amfani da shi. Wannan yake nuni ashe wannan umarnin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi da wurgar da shi da yayi ba hani bane wanda yake na haramci, hani ne wanda yake ya halitta yayi amfani da shi amma ba ta hanyar sakawa a jikin shi ba, amma ya dauka ya tafi ya je kasuwa ya sayar da shi, aje ya sayar da shi saboda akwai wanda ya halitta su yi amfani da shi, ya ba ya dauka ya bayar da shi sadaka, ya halitta ya doka ya bayar da shi sadaka, amma ya doka ya je ya kai wa iyalinsa ita ta dinga sakawa a hannunta ta dinga ado da shi, to shi yasa aka ce mishi doki zinarinka, doki zobanka ka tafi kai amfani da shi, saboda in saidawa ya kaga ya halitta ya amfani da kuɗin, in sadaka ya bada zai samu lada mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan kuma idan matar shi ya ba kaga ya amfana da shi to kowanne daga ciki ya yayi amfani da shi to amma saboda tsananin yin biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dauka ya fitar da shi daga hannunsa ya wurgi da shi yace baya bukatar shi wato kaga yanda sahabbai suke tsananin yin biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam hatta abin da ya shafi al-mubahat wato suna yin wurgi da wannan al-mubahat kin saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nuna rashin jin dadin shi da damuwar shi akan wannan abu wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am
التاسع عن أبي سعيد نعم عن أبي سعيد الحسن البصري رضي نعم أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد قال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت له نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم
التاسع حديثي نترى أتكم ونن بابي نأمرني لتجاون أيكي دهني قمونا أيكي أنا أبي سعيد الحسن البصري وانا حديثي أن أمسوشي دقا وجن أبو سعيد شيني الحسن ابن بشار البصري الحسن ابن أبي الحسن البصري الله تعالى يجيكن صدر رحمة إتي أن عائذ بن أمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد وتوائيكا Aiz dan Amr Allah ta'ala ya kare yadda da shi malamin su Al-Hasan Al-Basri ne to ya shiga wajen gwamna Ubaydullah ibn Ziyad fa qala ay bunayya lokacin da shi wannan Aiz ibn Amr wato ya shiga wajen Ubaydullah ibn Ziyad saboda ya shiga ne saboda ya bai nasiha ya nuna mai cewa shugabanci idan Allah ta'ala ya damka maka shi ba wai ya damka maka bane kai abin da kake so a cikin shi ya damka maka ne saboda ka aikata abin da Allah yake so ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake so yace da shi ai bunayya ya kai dan karamin dan nan nawa ya kai yaran nan nawa saboda dama haka magabata suke idan ka hadu da mutum wanda ka haife shi zaka ce dana shi ba zai ce ba kai ba baban shi bane shi ba danka bane saboda haka aka tarbiyantar da su yace ya kai dan karamin dan nan nawa abinda nake so in gaya maka yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace haqiqa ni naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa إن شر الرعاء الحطمة ماذا قال صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة ما في شر ما كيايا سونة ما سكرية عند باقبة ما في شر إذا كنش واقبني واند الله سبحانه وتعالى بايا سنسو وبنجي سبحانه وتعالى ينا يمس عذابا سونة الحطمة waɗanda suke kurmushewa haƙƙin talakawansu suke karye inda ba gaba suke aikata abubuwan da suke so to wannan su ne mafi sharri daga cikin wato shugabanni yace to na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalma din daga cikin mafi sharri daga cikin shugabanni makiyaya su ne al-hudama masu kare inda ba gaba masu ratsattsaka haƙƙin talakawa masu cutar da talakawa sai sun ga yayi flat yace to fa iyyaka an takuna minhu nasiha da nazo ummaka shine ka shedinka kada ka yarda ka kasance daga cikin irin waɗannan shugabanni irin waɗannan makiyaya wanda suke kare inda ba gaba na talakawansu ka shedinka wannan nasiha ce na shugo ummaka فقال له اجلس a lokacin bayan Aiz ibn Amr ya gaya wa Ubaydullah ibn Ziyad wannan magana din ta maike alaihi salatu wassalamu da kuma ta'aliki da yayi akan ta shi malam Aid sai Ubaydullah yace da shi zamna babu ku zamna ana innama anta minnu khalati ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam innama anta minnu khalati ashabi muhammadin kajifa wato wannan Ubaydullah yace wa Aid yace kai dai sani dai kadai kana daga cikin bara gurbi na sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato abinda yake nufi yace mishi anta lasta min fudala'ihim wala ulama'ihim kai baka daga cikin malamai na sahabbai baka daga cikin waɗanda suka fi kowa daraja daga cikin sahabbai kai bara gurbi ne bayan su sun shiri ne manya manya ka zo kake wa ma ka dinga cin albasa da sunan su ajenda ya gaya mishi faqal a lokacin sai Aid ibn Amr yace to wa hal kanat lahum nukhala dama a cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai bara gurbi ai ba bara gurbi a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam innama kanat nukhalatu sani dai bara gurbi sun kasance ne ba a dahun bayan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa fi gairihim kuma ba a samun bara gurbi a cikin sahabbai sai dai a cikin wata tawagar ba ta sahabbai ba amma a cikin sahabbai ba za ka samu bara gurbi ba to kaga yanda idan mutum ya tafi umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki duk abin da zai je ya hakuri da shi kada ya mugunyar addu'a ko ya ce ka ni zan tafi wajen wani in je ne ya gaya mun magana da in nazo zan kasa yin barci ta dalilinta kaga shi wannan Ubaydullah da Aid ya mai nasiha yace iyyaka an takuna minhum ta mishi ijlis innama anta min khalati ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kana daga cikin bara gurbi idan aka ce bara gurbi irin mutumin da yake da'awa da cewa yana da kaza saboda babu masu abun ana irin mutumin da bai wuce ba ya mallaki jika biyar ya zo ya dinga nuna muku cewa shi mai kudi ne saboda ya san babu wanda ya mallaki dala 100 a cikin ku amma a gaban masu muryoyi ba sai dai ya zama ma mai sharansu ko ya zama ma dan dakonsu ai ba zai da aurcewa shi mai kudi ba wannan shine bara gurbi wanda ba ya da abu amma kuma ya dinga da awar yana da saboda babu wanda yake dan in banda shi a wannan cin gurin an gane ko to wannan kaman yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace inna sharrar ri'ai al-hudama mafi sharri daga cikin makiyaya ko dabbobi kake kiwo to mafi sharri daga cikin waɗanda suke yin kiwon dabbobi sune al-hudama waɗanda suke cutar da wannan dabbobin da suke kiwo amma suke kora su da ƙarfi suke hantarar su lokacin da bai dace da su hantare su ba suna cikin hutu idan suka kai su irin inda za su sha ruwa sun kai su tabke su yi ban ruwa to sai su fara shan ruwa suna cikin shan ruwa su tsawatar da su da sauransu wannan ana ce da su al-hudama shi yasa wuta Allah ta'ala ya ambace ta da ni al-hudama kallala yumbazanna fil hudama wa ma adraka mal hudama narullahi al-muqada ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kama yanda yake cikin sahihu muslim hadithin na Aisha radiyallahu ta'ala anha da na Aisha tace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama fi baiti hadha yaqulu Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashuqq alaihi wa man waliya min amri ummati shay'an farfaqa bihim farfuq bihi Dana Aisha tace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wannan addu'ar a cikin wannan ɗakin nawa manzo Allah yana cewa ya ubangiji dukkan wanda ya jibinci wani al'amari dukkan wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin al'ummata aka bashi shugabanci na ƙasa ne shugabanci na jiha ne shugabanci na gari ne shugabanci na unguwa ne shugabanci na gida ne aka damka mai wani shugabanci, shugabanci na gurbi ne sa'annin shi, fashakka alaihim, sai ya tsanantawa wanda yake shugabancin akan nasu, ya zamanto ya tsananta musu, ya hana su sakat ko ina suka shiga, to akwai wato tsanani a cikin lamarin shi. Manzo Allah ya daga hannu ya ce, Allah kai ma ka matse mai lamba, Allah ka tsananta mai. Ya Ubangiji, dukkan wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin al'ummata, ya tausaya musu, ya ji kansu, ya ga talakawansu, ya ji tausayinsu. Ya Ubangiji, yanda ya ji kansu, ya ji tausayinsu, ya tausasa musu cikin tafiyarsu ta yau da gobe, Allah kai ma ka tausasa mishi wajen hisabi, ka tausasa mai wajen abin da ya shafi duniya, ka tausasa mai a gobe kiyama. To kaji addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi game da waɗanda suke shugabanni. Shugaba idan yayi adalci, ya kyautata ga waɗanda yake yi wa shugabanci, to shi ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mai saboda wannan addu'a ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Idan kuma yayi zalunci, ya danne haƙƙin talakawa, ya nuna cewa talaka da shi da tsohuwar riga didda da shi da riga didda in ta tsuha wata zaka saki, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mun shi ma ai duniyar tashi ci, kuma wayastakhlifukum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fada, huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Ba wai karatunka bane ya baka wannan matsayi, saboda in karatunka ne ya baka wannan matsayi, akwai wanda sun fi ka karatu ko shakka baka yi, akwai wanda kuke sa'annu ɗaya da su a karatu, kuma ba wai kwanakinka bane ya baka, dan akwai wanda sun ma haife ka a garin ko a ƙasar wanda suka ba su da wannan matsayin, amma kai kake da wannan matsayin. Ba wai wayanka bane da dubarar ka ya baka, idan wayo ne da dubara yake badawa, ko kamshin wannan abun ba za ka ji ba, saboda akwai wanda sun fi ka wayo, sun fi ka dubara, sun fi ka siyasa, sun fi ka iya zance, sun fi ka iya mu'amala da jama'a, amma Allah ta'ala bai dauka ya ba su ba. Wannan Allah ne ya dauka ya baka, ya fifita ka akan sauran jama'a, saboda kuma Allah ta'ala ya jarrabe ka ya gani ya zaka aikata cikin su. Shin zaka yi adalci, zaka tafiyar da wannan mulkin naka kan abin da Allah ta'ala yake so, ko ku a'a zaka tafiyar da wannan mulkin naka ne yanda zuciyarka ta kawata maka, ka cutar da bayin Allah ka yi handama. To daga ƙarshe Allah ya ce, inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Kalka yi tunanin cewa idan ka kwasa ka tara ka jimbiji, shikenan anan duniya an huce, a gobe kiyama in dala 100 ka dauka ta al'umma, to yanda za a maka wato keke da keka a cikin ta, ta ina ka samu wannan dala 100 daga guri kaza ka samu ta, ka saka ta guri kaza, wannan haƙin talakawa ne, to kowa yana da haƙi a ciki. Dala 100 ba dala 100 ba, dala 20 ba, dala 20 ba, dala 10 ba, dala 10 ba, dala 5, hatta kasa da dala 5 in dai haƙin talakawa ne in ka ci, to sai Allah subhanahu wataala ya maka tambaya akai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin hadithin Ma'jil ibn Yasar, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wanda shi ma yana cikin sahihul Muslim, manzo Allah ya ce, ma min walin yali ra'iyatan min almuslimin fayamutu wa huwa ghashul lahum illa harrama Allah alaihi aljanna. Babu wani shugaba da zai jibinci kiwo na musulmai, ba wani shugaba da zai jibinci lamarin musulmai sannan kuma ya mutu alhali yana mai yaudararsu, yana mai yi musu algushu, yana nuna musu daga baki cewa shi san su yake da alheri, amma ko alama ba haka bane, alheri yayi gabas shi, yayi yamma ga al'ummar shi. Allah ya ce, face sai Ubangiji subhanahu wataala ya haramta mai shiga aljanna. A cikin wata ruwaya manzo Allah ya ce, thumma lam yuḥḍaḥa bi naṣīḥatin illa lam walil bukhari yajid arafa aljanna ra'iḥata aljanna wa li muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahum aljanna. Wato matakar dai baya kyautata musu, baya adalci cikin maganganunsa da ayyukansa, baya tausayin waɗannan talakawan nasu, waɗannan talakawan nashi, to ba zai shiga aljanna a tare da su ba, sai Allah ta'ala dan dana mishi kudin shi. anan duniya yana shugaba gobe kiyama ya koma bawa. Manzo Allah sallama kuma yayi bayani akan abin da ya shafi shugabanni waɗanda suke adalai yanda matsayin su yake a wajen Allah. Kamar yadda al-Imam Muslim din ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innal muqsidina indallahi ala manabir min nurin an yamin ar-rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'duluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawlu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haqiqa masu adalci daga cikin shugabanni waɗanda suke kokarin kwatanta adalci Allah ta'ala ya baka shugabanci nagari to ka dinga adalci kada ka fifita wata unguwa akan wata unguwa kada ka fifita ƴan wata unguwa akan ƴan wata unguwa kada ka fifita ƴan waɗansu gida akan ƴan waɗansu gida ya zaman to kai tunda dai talakawa ne zaka yi wa aiki to garin nan duka naka ne ba bambanci tsakankanin ƴan unguwarka da ƴan wancan ungul in taimako ya zo shi ba za a ce ba ƴan wancan unguwar in bahu ɗaya ɗaya za a bai wa ƴan wancan su kuma a haɗa mutum uku a ba su bahu ɗaya waɗancan saboda su ba naka ba ne ba wanda za su zo su zube maka ba ne su dinga maka kuka saboda su in suka zo ma sai a ce ba ka nan amma su ka wannan in baka ba su ba sun san abin da ya shigo ya ce su a ba su bahu ɗaya ɗaya da ke sun san ga abin da ya shigo su kuma waɗancan ya ku bayi da suna can suna sheka barci abin ya shigo ba su ma san ba abin da aka kawo a ɗauki bahu huɗu a bai wa mutum ɗaya. Ko kuma unguwar ma duka abaya a bada bahu goma gidaje ya fi gidaje 100 a ce a bada bahu goma a zo kuma biya can waɗansu unguwoyi an bada bahu ɗaya ɗaya aka zo mu kuma mu raka zakin shugaban mu na unguwar mu ce an bashi biya abincin waye zo ya hada mu waye mutum biyar bahu ɗaya can ga wancan wancan unguwar bahu ɗaya duk mutum ɗaya bahu ɗaya ake bashi to shi ma haka aka mishi to duk wanda yake haka to ma'aici sallallahu alaihi wasallam a ce ba zai shiga aljanna ba tare da talakawan shi dole ne ya zama to baya bambanci in yazo taimako ne na al'umma dan garin shi aka bashi ba wai dan karan kanshi ba ko dai ɗan unguwar shi dai ɗan garin gabaki ɗaya aka bada to haka nan shugaba na ƙasa kada ya fifita wata jaha akan wata jaha kada ya fifita ɗan wata kabila akan ɗan wata kabila kada ya fifita ɗan wani yanki akan wani yanki kada ya fifita wani yare akan wani yare da sauransu to manzo Allah ya ce waɗannan al-muqsidun su ne masu adalci ko to a wajen alƙi'a gobe kiyama suna wajen Allah subhanahu wataala suna kan waɗansu mumbarruka na haske alamar ubangiji subhanahu wataala kuma dukkan hannayen ubangiji subhanahu wataala damun yace su wane ne al-muqsidun yace su ne alladhina ya'diluna fi hukmihim su ne waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu fada ya hada tsakankanin wane da wane da yazo shi ba wai fatar zai neka ba ko yare yaji shi wannan ya iya turanci wannan bai iya turanci ba ya kai turanci ya ce to dama kai na kai yanzu kai ne wannan zaka samu har ka mishi wannan kaje ce wallahi ni shi ya shiga gona ta kaje a daga ta kai wanzu an gari kai je ka damu ne meka da mure ce ko sayo shi shi ciki kaga wannan an yi bangaren abin da ya shafi ka nuna bangaren yare shi wannan yana jin yaren gwamnati shi kuma wannan baya jin yaren gwamnati saboda wannan aka dauki wanda yake jin yaren gwamnati aka bashi gaskiya shi kuma wanda baya jin yare aka sa shi ciki to wannan kaga anan ba ya adalci ba dole wannan yanda yake jin yare na Hausa shi ma wannan yana jin yare na Hausa kai ma kana jin yare na Hausa ku yi bayani a fili karara yanda kowa zai fahimta ai baje ai wasai ko kuma wannan shi dan uwanka ne wancan kuma ba dan uwanka bane duba da haka nan ka danne wancan wanda ba dan uwanka ba haƙin shi ka bai wa dan uwanka haƙin da ba nashi ba to wannan shi ma anan kai kakara kai zalunci to su ne waɗanda suke yin adalci cikin hukuncinsu da kuma iyalansu wanda a cikin gida ma in mata bi gare shi baya fifita ɗiyan amarya da uwar gida ba bambanci da ranar amarya da ranar uwar gida a titi an sani ranar amarya ba za a ga ya zo shi ba da bakan leda abin da yake cikinta shine tsire ranar uwar gida a ga ya zo da bakalle da abin da yake ciki shine kulikuli mai manda. Ba a ciki ba ya adalci ba. Ai ba za a hada tsadar kulikuli mai manda ba da tsire. An gane ku? Shine a ga cewa yana kokari ya tabbatar da adalci. Ba za a ga ɗiyan amarya ba da irin kayan sanda a jikinsu su kuma ɗiyan uwar gida da ya kamala. Ga haka ai ba ya adalci ba. Sai ya zama to kayan sanda irin na matasa ne 'yan shekara ya ce daga 'yan shekara shida abin da ya kasa sawa da yan amarya da ko da yan uwar gida ya kamala shi kuma duk wanda ya wuce shekara bakwai abin da ya sama shi za a dinka mishi a wuce gurin dan amarya ne ya faɗo dan uwar gida ne ya faɗo a wuce gurin in dai daga shekara bakwai abin da ya sama kanki ya kamala za a siya maka saboda abubuwan sun yawa to kala yi wannan sannan kuma wa mawulu sannan kuma suke yin adalci cikin dukkan abin da suka jibinta an damka maka haƙi na ɗan unguwarku ga wannan naku ne na ku uku shikenan saboda ba a gaban idansu bane aka baka sai ka ɗan wata fushafusha ka saka wannan yawa ga wannan aka ce mu raba da ni da ku to a totuma da Allah har duka wannan ya ce yi wallahi ka san wannan mutumin kirki ne bai tuma shi ba yayi wa wusa na shi ha kuma a haka hallo ake cewa wannan shi ma ashe mutumin kirki ne to manzo Allah ce duk abin da suka jibinta suna yin adalci ba sa yin zalunci to waɗannan su ne al-muqsitun an gane ku amma akwai bambanci tsakankanin al-muqsitu da al-qasitu an gane ku me bambancin su al-muqsitu da al-qasitu na'am
kamar irin na al-salib ne da al-wasiyu
na'am daya na'am
Al-Qasid
ismu al-fa'il ne na qasada ya qasid al-qasid ismu al-fa'il shi kuma na al-muqsid al-qasada yuqsid al-muqsid ne bambancin su
Na'am. Shi al-Qasid shi kamar
na'am yawwala
shi
kenan na'am
shi ne kamar da yanda majimi ne da
na'am
irin da aka yi bayanin kamar ana
na
wakan na tayyara na si mutahira bilbayni shine al-muqsit shi kuma qasid
na'am
shine kamar wakan na tayyara na si amma kuma da
shikenan to idan aka ce al-muqsit shine al-adil wanda yake adili idan aka ce al-qasid shine al-ja'ir al-zalim al-zalim an gane ko eh ai na ga ba bambanci tsakankanin su eh wai ba ma alaka tsakankanin su al-muqsit kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in da'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فات فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين كان cikin suratul jinni sai Allah ya ce fa man aslama fa ulaika taharru rashada yace
wal qasituna kanu li jahannama hatab
wa ammal qasituna fa kanu hababan li jahannam al qasid shine azalim malan qasid to ya sha bambanci da malan muqsit al-muqsit shi ne al-adil
an gane ko, amma al-qasidu az-zalimu ne, shine az-zalimi. Shi yasa wannan suna da akwai bambanci tsakankanin su, haka man zaka yi tunanin cewa irin as-salihu ne da al-muslim, shi kuma ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa, shi wancan mutumin kirki ne, shi ko wannan lalatacce ne. To shine yace na'am, fa innama anta minnu khalati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم cikin magana shi da ita wannan jumla ta karshe wahal kanat lahum nukhala shine suka ce na daga zance wanda yake fasihi balighi kaga da yace inna ma anta min nukhalati ashabi muhammadin bai tashi bai ta da hankalin shi yace wahal kanat lahum nukhala dama a cikin sahabbai akwai bara gurbi yanzu shi sahabi ne kuma yana tambaya kene inda a ce akwai gurbara gurbi a cikin sahabbai ba yanda za a yi sahabi ya tambayi tabi'i saboda kaman kai ne ka dinga tambayar danka wai da ma akwai wani wanda shi kuma ne yafi shekara 10 da mutuwa da ma a cikin su akwai bara gurbi to daga ina ne sanin bara gurbi ya zo gare ka ni bai iso gare ni ba tunda ni nayi mu Aisha tare da su an gane ku sai kuma yace inna ma kanatin nukhalatu ba'dahu ai bara gurbi sun zo ne bayan sahabbai na maiki da salatu wassalam a cikin sahabbatu rasulullahi ba bara gurbi a lokacin ba bara gurbi duk wanda yace maka munini ne shi kawai haka ne wa fi ghairihim sannan kuma ba a cikin su ake samu ba koda bayan manzo Allah ya bar duniya ba a cikin sahabatu rasulullahi ake samun bara gurbi ba ana samun bara gurbi ne a cikin wanda ba sahabbai ba wannan yana nuna akan ishara zuwa ga wato fadila fada'il ashabi nabi sallama fadala ta sahabbai na maiki alayhi salatu wassalam mana hadisin muslim ya rawaito shi na'am
al-aishi anna hudhayfa tabni al-ma'dani radiyallahu anhu amina bi sallallahu alayhi wa sallam qala walladhi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'una wa la yustajabu lakum
al-aishi
tirmidhi wa qala hadithun hasan
العاشر حديث في نغوم اчкин wannan babi an Hudhayfa ibn al-Yaman wannan hadisi an amso shi daga Hudhayfa dan Yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa al-Yaman ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa shine Allah subhanahu wataala ina rantsuwa da Allah la ta'murunna bil ma'ruf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle ne wallahi ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wala tanahawunna 'anil munkar kuma lalle ne wallahi ku dinga yin hani ga mummunan aiki aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu ko kuma ya kusanta saura kiris ubangiji ta'ala ya turo da azaba ta musamman akan ku daga gare shi thumma tad'unahu sannan kuma za ku dinga roƙon shi amma fala yustajabu lakum ba za a amsa muku ba wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace kuma hadisi ne hasan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yana bayyana mana wato yanda umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki yake taka rawar a zo a gani game da abin da ya shafi tafsir al'umma daidai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf lalle ne wallahi ku dinga umarni da kyakkyawan aiki wala tanahawunna 'anil munkar kuma ku dinga hane ga aiki wanda yake na asha kowa zai yi ne gurgudan yanda ya samu iko mastabata wato la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk yanda wato kakai a rauni to akwai ikon da kake da nauji abin da ya shafi inkarul munkar idan zaka iya yi da hannunka kamar yadda muka ga manzo Allah ya cire zobe daga hannun wannan sahabi nashi ya wurgar da shi kuma yayi bayani kai irin wannan idan baka da iko amma zaka iya yin bayani da baki sai kai bayani da baki ka sauke kanka baka da iko kai da hannu baka da iko kai da baki amma kuma ai zuciyarka kana da iko kai musu wannan abu a zuciyarka ka kyamace shi to Manzala sallama ce to dole ne ya zama to an samu wannan al'amru bil ma'ruf shi ma umarni da kyakkyawan aiki kowa yana da kwai wato matashin sa zaka iya cewa kai tahijja ka itara ka bashi umarni idan kaga cewa idan kace ya tafi yayi baya tashi baye amma in ya ganka kai kaje binci abun kana yi zai je shi yayi an gane ku ba kun ce ba kun mun bace ba ku bana aiwa ya ka zo yi ai zai zo shi yayi wanda ka aiwa jikokinka ka sa sun tsama kace ya tsince ba sai yanzu da ka kira baban su kace zai maka da shike shi ka aiwa ai in sai ga shi za su ce baba bar mu mai an gane ko to lokacin da kai umarni da kyakkyawan aiki kaga an yi sakaka akan shi to sai kai kokari kai mubashar labu a ganka ana malama da kai shi wace wannan noman wallahi da shi aka tafi noman makwanti to kaga duk wanda yake na malam ne zaka ganshi wanda hawaye shi ya tafi noman makwanti amma ka ce ku tafi noman makwanti ka zauna daki ka kariya daki da suna huta ma wasu ya zaje to inda ma ni akwai abokin mu matar shi ta aihu yau ake fatiya ne zan je ni can an kusa tashi na tafi amma ga kan shi ya kwabe ya fito ne da shi da ku duka za ta fi ba zancan a ce a zauna a baya fa idza azamta fatawakkal ala Allah kawai shikenan kawai da ka kira abokin da ka bashi abu wallahi malam ma ya fito da kanshi za ta je gurin aiki ana wani aiki wanda yake na alkhairi to ka zagi ne saboda waɗanda suke koyi da kai su ga wannan aikin na alkhairi a aikace a tattare da kai sai kuma su ma su yi aiki irin wannan aikin na alkhairi amma kana ja da baya wajen aiki na alkhairi kuma ka raka cewa mutane su yi shi dan za su ce malam shi yana yaudar almuni shi ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ya ce a zo a sita burmi na makaranta na masallaci ya ce a zo a sita burmi na makaranta amma kuma kullum shi a bashi kuɗi ya kashi bai taɓa bari sa dala 100 tashi amma kullum shi aka ba da dala 150 a asusu ake sa amma kuma aka zo aka bude aka yi lissafi a gari ba wata dala 40 a ciki ko wata dala 100 ta huta ko wata jika guda ta huta da za a ci gaba an gane to shine dole ya zamanto abinda zaka ba da umarni akan shi aga ka aikata shi abinda zaka yi hani akan shi aga cewa kai baka yin shi ka guje shi amma kar ya zamanto abinda ka ba da umarni akan shi baka yin shi abinda kace kara aikata kana aikatawa to wannan babi na gaba insha Allah zai kawo mana ayoyi da hadisi wanda suke magana a galgashin irin waɗannan mutanen babban limami wanda yana daga cikin wanda za a jefa su cikin wuta limami wanda yake ya amuru bil ma'rufi wala ya'ti wa yanha 'anil munkari wa ya'ti da mutar hadisin Usama ibn Zaid an gane ku za a jefa mutar ranar tashin alkiyama cikin wuta fatan daliku aga tabu badanihi fayaduru biha kama yaduru alhimaru bi rihabihi fa tajtamiu ilayhi alun nar fa yaqulu ya fulan malak alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fa yaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati wa anha 'anil munkari wa ati kaji yanda Allah subhanahu wa ta'ala wato yace a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun wannan wanda ayar da take tabbata ko يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهاده عند ربكم ان تسالوا عنها يوم القيامه تو lalle ne ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki ku dinga yin hani ga mummunan aiki aula yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu ko kuma lalle ne wallahi ya kusanta aw shaka min af'al al muqaraba suna daga cikin af'alul muqaraba ka kana kada wa asalakin nadar ghairun mudari'in li hadhain khabar kamar da dan maliki yayi bali na af'alul muqaraba wanda wato ayyukan da ake ce da su al muqaraba wanda sun kusanci ya kusa ka aikata kaza irin su kada irin su aushaka irin su ikhlaulaka wa mithlu ka da fil asahi karaba wa tarku amma adhi shuru'i wajaba ka ansha asaiqu yahdu wa dafiq kadha ja'altu wa akhadhtu wa aliq wasta'amalu mudari'an li aushaka wa kada la ghayru wa zadu mushika kaman da dan malaka kawo cikin alfiyarsa. To shine yace aula yushikanna Allahu, ko kuma lalle ne wallahi ya kusanta ubangiji an yab'atha alaykum iqaban minhu, ubangiji ta'ala ya turo da azaba ta musamman daga wajen shi ta afku akan ku. Wato azabar wadansu daga cikin malamai suka ce shine Allah ta'ala sai ya hada ku da shugabanni wanda ba za su ji tausayinku ba, shugaba wanda ba zai ji tausayinka ba. In ka shigo da kaya ne kasa a maka takarrar da a maka wato julal da in ka biya ta to ba riba cikin tafiyar ta ka wannan. In ka shigo da wani abu kaman ka shigo da kwaya, za a maka kudin da za a maka wato na belin wannan kayan naka yafi kudin yanda ka sai kayan, saboda an daina umarni da kyakkyawan aiki. Aka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa shine Allah ta'ala sai ya saka muku shugabanni wanda ba za su ji tausayin ku ba. Za a zo a yi tai ka hada ko mota da ta mai ka shiga ta wannan dajin ka fita ta can daga kaji an ce daga a wancan gurin sun dan saka birgel da sauransu, ka kewaye hankalinka ba a kwance ba kana ta kira mala a kama da adda ya halar zubin mutu ba daga wannan jin daji. Shikenan shi ba lai to ba da ba yanzu ma muna cikin ta ne, an gane ko? To amma inda a ce ana umarni da kyakkyawan aiki ana hani ga mummunan aiki, in dai ba wani abu bane ka dauko wanda yake na asha, abu ne wanda yake na taimakon al'umma ka dauko, to zaka shigo lafiya kalau ba tare da ka takura da yawa ba. Zai zamanto an yi farashi daidai ruwa daidai tsaki al-maqul kenan. To amma tunda an daina wannan umarnin da Allah ya bamu mu yi umarni da kyakkyawan aiki da kuma hane ga mummunan aiki, to sai Allah subhanahu wataala sai ya sabko da azaba akan mu, aw shaka an yab'atha Allahu alaikum azaba. An gane ko? Wadansu ko daga cikin malamai suka ce azabar da Allah subhanahu wataala zai sako ta akan mu ta musamman shine fada da junan mu, gaba da junan mu, kana musulmi ina musulmi yana musulmi, amma kuma kowa daga cikin mu ya rena abin da wane yake kai na addini. Kowa yana ganin cewa duk wanda ba a farti din shi kake ba to kawai kai addinin ka kawai sama sama ne, kawai sunan dai kawai kana addini ne. Kowa yana ganin cewa shine ahlus sunna, sauran albid'iyuna ne. Kowa yana ganin haka ne. To wadansu daga cikin malamai suka ce wannan shine wato zai zamanto an samu rashin haduwar kai na musulmai da kuma kashe-kashe da yaƙe-yaƙe tsakankaninsu. Yanzu kaga da Allah ta'ala ce qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiy'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. To yanzu aka cewa wannan sura ta fito tana da aure cewa duk wanda ya saba musu za su iya yaƙai shi, sun fito da sunan kaza kaza ne. Waɗannan duka wato yana daga cikin saboda rashin umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki da ya faru. Waɗansu daga cikin malamai suka ce azabar da Allah subhanahu wa ta'ala zai afko ta akan mu saboda mun daina umarni da kyakkyawan aiki, mun daina hane ga mummunan aiki, shine irin yanda ya yi wa ɗan Banu Isra'ila, ɗan Banu Isra'ila. An gane ko? Du'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Yane santar da mu daga rahamar shi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bi isa ma kanu yaf'alun. Kaman da zamu karanta a gaba insha Allah ta'ala. An gane?
Na ma mun karanta.
Wai hadisin ai mun karanta shi. Ba mun karanta ba hadisin. Za mu karanta shi ne, ina ga da shi kusan rufe wannan babi din. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum, sannan kuma za ku dinga roƙon Allah. Ce to a samu malamai a biya musu umara su tafi cikin wannan wata mai albarka a je a ga wa Allah wannan tsananni Allah ya yi shi to hanyar da za a bi a yaye wannan cin tsananin ne buku ba azo to ɗan uwa wannan matsalar ho da muka shige ta ho dole ho sai ana addu'a masallaci kaza ayi la haula 70 masallaci kaza ayi bismillah 70 wancan ayi kursi 70 ai ta ga wa Allah matsalolin to amma saboda ba a ruko ba ba cin zara umarni da cikakken aikin nan da aka yi gudu ba a yin shi shine matsalar ta ce ai wani bawon Allah ne malamin Allah ne baya cuta baya kaza baya kaza ku je roƙa muku Allah a je ayi tattaki a tafi ila Allah a ce to akwai malam na gware ba ta wuce a ce akwai malam da malam tari a je shi duka irin mutanen da aka sa ana kyautata musu zato sai aje ayi ta ga wa Allah Allah yayi matsalar nan yace to ai ba aka mu ba gurin da ayi ta roƙon Allah ayi ta roƙon Allah ga cewa an tara kuɗi amma addu'a ta unguwa unguwa amma addu'a ta gari gari amma ta jaha jaha amma ta ƙasa ƙasa ayi ta yi to amma saboda wannan ba shi bane matsalar fala yustajabu lahu ba za a amsa muku ba saboda abinda aka ce ku yi ba ku yi ba kun yi taurin kai to kuma idan kuka roki Allah saboda wata azaba da ya afka muku akan ya doke muku ita sai ya doke muku ita an gane ku shine summa tad'unahu fala yustajabu lakum za ku dinga roƙon Allah subhanahu wataala azu to mu yan kasuwa da ke mummune wannan ja hada jika biyar biyar a aje a cikin asusu azu a yi addu'a akan wannan matsala da ta shigo Allah ya yi mana ita Allah ya kaza Allah ya kaza a kasuwancin naku ku daina ba wato cuta irin gashi hatsi ne zaka zo ka auna tiya 10 da wata katuwar tiyar ka in ka zo zaka saida shi da karamar tiyar ka sai ka maida shi tiya 12 kuma so kace yanzu a ji ka biyar ki wannan da ka hudu Allah ya yi maka wannan matsalar da kake ciki wancan gashi shi kuma a harkar shi yaje shi ya siyo buhu tiya 40 in aka zo sai na dawa sai a zo a bude ta in aka bude sai a kawo irin su kututu da sauransu duk a cika a ciki ta ko ba tiya 45 amma duk da haka wasu ake kuma idan muka zo bahu za ka je ka sai hau tiya 40 ma amma in ka zo ka auna shi a gidanka tiya 38-37 kuma a haka so muke wai Allah ta'ala ya jikan mu ya rahamshe mu kullum na ƙasa da mu shine muke cuta da na ƙasa da mu muke kuɗi amma kuma so muke shi kuma na sama da mu ya jikan mu Allah sallallahu alaihi duk wanda ya jikan wanda yake na ƙasa da shi Allah ta'ala sai ya jikan shi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama alamul kuna so Allah ya ji tausayin ku ya ji kanku ya sassauta muku shine aga kuna jin tausayin na ƙasa da ku amma duk wanda baya jin tausayin na ƙasa da shi kale tunanin cewa Allah ta'ala zai ji kanshi saboda yana yaudar da kanshi ne yana bata wa kanshi lokaci ne kan abin da ba zai yi ba ya danne lamba ga na ƙasa da shi ba zai amfana da shi ba zai ji wato ba zai ji dadin mu'amala da shi ba a kullum in kaga yana dariya to da wanda yake sa'an shi ne ko na sama da shi amma in yazo zai alaka da na ƙasa da shi to alaka irin ta yawman abusan dan darira ce ba dariya ba sakin huska ba fara'a ba gaisuwa ba ya aka tashi ya kaza kawai in yazo shi to jiga ba wannan ko yazo shi ya ba Allah ya zuci alhaji to jiga kana ga nawo ka daga ba an sauke da ko ka biya su hajin su amma in ka zo ka ana jin tsoron wanda za a turo maka shi kowa suna shawara tsakankanin su ku je ku tunkari Allah ya ce a nan dama na ji ni bai kyauta min ba shi ma ne ce ni ma na ji bai kyauta ba kuma kayan ka ne aka sauke wa da ƙet za a samu wani wanda zai tsone ido ya je shi ba yana zuwa in ka mishi urjin mutsa zai komo ya ce na gaya mishi ta zai a amsa dole in muna so a amsa shine waɗannan abubuwan sai mun kula da su umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki mun karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Sunan Tirmidhi ala la yamna anna rajulan haibatun nas an yaqula bi haddin idza alimahu dan mutum yana dan baka wani abu yana dan taimaka maka kada ya sa wannan dan taimakon da yake baka in yayi wata ka tobara ka kasa tunkara shi ka mishi wannan maganar saboda kana tunanin cewa wannan dan abun da kake samu zai yanki a da ma Allah ne ya kaddara zai dinka baka wannan abu idan ya yanke baka sai Allah ya kawo mutumin kirki wanda shi kuma in ya baka ba dan wai yana jin tsoron ka gaya mishi gaskiya ba lokacin da ya rashin daidai ba a shi wannan dama abin da yake so kenan ka gaya mishi gaskiya a lokacin da kaga bai ba daidai ka gaya mishi dan ya gyara shi kuma wannan wanda yake so ka gaya mai ƙarya a lokacin da yayi ba daidai ba ka ce mishi haka ne daidai ne abin da yake talakawa in ana musu kaza ba mutanen kirki bane shi kuma Allah sai ya hada shi da irin nashi sai zama to an yi lifturu duka an gane ko kalmu tun saboda dan abin da yake kalata a wajen wani ko a wajen wadansu yasa ba zai iya gaya musu gaskiya ba lokacin da gaskiya ta fado kansu ayi bayani shine summa tad'unahu fala yustajabu lakum wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne hasan na'am
الحاج أشار عبد ربي سعيد بن خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
لا مجمل شاب
نعم الثاني عشر أن أبي عبد الله طارق بن شهاب البلجي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل
النبي ابن شهاب البجلي
البجلي نعم بجلي نعم بجلي الأحمس الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغمز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح الغرز نعم بالغين
الغرز
نعم الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب أو خشب وإلى لا يختص بجلد وخشب
نعم الحادي عشرة hadisi na 11 a cikin wannan babi an amso shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace afdalul jihad wato yana daga cikin yakin da yafi daraja yafi muhimmanci a wajen Allah shine kalimatu adlin ka isar da kalma wanda take ta adalci ka faɗi gaskiya inda sulbani ja'irin a wajen shugaba wanda yake azzalimi wanda ya danne wa talakawa haƙƙin shi to kai ka shiga ka gaya mai gaskiya sai kuma ka yi haƙuri ka ga abin da zai biyo baya in ɗarbe ka za a yi a ɗarbe ka kai ƴan watanninka biyu watanninka uku an gane ko wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan sai kuma hadisi na 12 shine hadisin baban Abdullahi Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi Allah ta'ala ya kare yadda da shi anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haqiqa wani mutun ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qad wada'a rijlahu fil garzi haqiqa wannan mutumin ya dora kafar shi fil garzi a cikin wato algarz ita ce likafa ake ce mata ko yace ayyul jihad afdal wani yaqi ne yafi yawan lada qala kalimatu haqqin inda sulbanin ja'irin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace kalma ta gaskiya a wajen sarki wanda yake azzalimi kaje ka faɗi kalma ta adalci ma'ana kai umarni da kyakkyawan aiki ka yi hane ga mummunan aiki a wajen shugaba wanda yake dannewa talakawa haƙƙinsa wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce to abin da yasa muka hada hadisi na 11 da na 12 duka saboda abin da suke dauke da shi suna magana akan afdalul jihadi duka suna tabbatar da hukunci ɗaya ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri waɗansu daga cikin malaman hadisi sun raunanar da shi suna ganin bai inganta ba duba da wato hanyar da ya zo shi ta kanta hanya ce wanda a cikin ta akwai rawi wanda yake mai rauni to shi yasa waɗansu suka ce wannan hadisin zai zamanto shahidi ne a gare shi wanda zai karfafa shi to wannan shine afdalul jihad kamar yanda yake cikin sunan Abi Dawud da kuma sunan Nasa'i da sunan Tirmidhi. To amma waɗansu daga cikin malamai Abdullah ibn Hubshi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayyul hijrati afdal fa qala an tahajjara ma harramallahu alaihi, ta kaura cewa abinda Allah ta'ala ya haramta aikata shi. Ila fa ayyul jihadi afdal qala man jahada al-mushrikeena bimalihi wa nafsi ila fa ayyul qatli ashraf فقال من أهريك دمه وأجر جواده حديث عبد الله بن حبشين وندينا تكون سنة أبي داود. وانا حديث الإمام النسائي رويته لإسناد إنغاتج الغرز أبن دعاك نفيد الغرز ديته وقد وضع رجله في الغرز بغين معجبة واتودقى جل كافة وانا تكون ميداد أسماء مفتوحة كما ميوسل سماء با الغرز با با الجرز با الغرز ثم را إن ساكنة سننكما را دولاليا باين كذو دغين ثم زاين سننكما باين كذو درا دولاليا سي كذو دزاين وهو ركاب كور الحم جملي شيني أبن دا أكي حواسد للاقومي دش ونال لكافة دراك تاك شيني أكي چه دشي على جمعة واتو على غرس. إذا كان من جلد إدان دفاتا أكييتا أو خشب الكوكما دا إيتش أكي وقيل أكتش لا يختص بجلد ولا خشب لا يختص بجلد وخشب بيك يبنتر سي إند فاتا أكي كود إيج كوي إندي حرمتا كاتش كود كريه أكي إيتا واند ذاك تاكا كاوسر دل لقومي لإيتا أكنتا وننشيني أكي تشدشي على غرس أنغاني كون توانا حديث ينا مغانا أكن إيصال كلمة الحق إلى ذي أمر ila alladhi tawalla amra almuslimina wato sadar da gaskiya zuwa ga wanda ya jibinci al'amari na musulmi wanda kuma yake handama yake zalunci a ciki. To sadar da gaskiya zuwa gare shi ba wai ka hau kan munbari ba kai ta zazzage shi kai ta tattaka shi kai kokari ka samu haduwa da shi. Idan ba za ka yi kokari ka samu haduwa da shi ba saboda haduwa da shi za ta maka wahala, kai kokari ka samu haduwa da wanda zai iya samun haduwa da shi ka gaya mai ka ce kuma sako ne daga gare ka amma ba wai kar ka nuna mishi yada ba kai in ba kai ba kaza a wannan baya daga cikin ladabi baya daga cikin ladabi wa jihadul qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.